إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, markazin da'awa wanda muka fi sani da masallacin Mamman Siraji a wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Lahadi, wacce ta yi daidai da ranar 2 ga watan Rabi'in al-Awwal hijira 1445, wanda ya daidai da ranar 17 ga watan 9 2023 miladiya. Don ci gaba da karatun wannan littafi na mai tarin albarka, littafin al-istiqama na Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majalisi na 18 abinan na 8, majalisi na 8 a cikin karatutukan wannan littafi. A karatunmu na karshe, muna nan dai cikin fasalin farko wanda wato Ibn Taymiyyah yake mana magana akan haddi tsakanin sunna da bid'a. Fasali ne wanda yake hakikin littafin da ya masa matashiya da fi bayani haddi sunna wal bid'a. Fasalin zai bayani akan iyaka wanda take tantance maka sunna da bid'a, iyakar da za ta rabe maka tsakanin sunna da bid'a. To, mun yi dogon karatu a cikin wannan har mun kai kan siyakin da malam yake mana magana akan dalilin da ya kawo matsaloli a wajen istiqama, shine cakuɗa sunna da bid'a, cakuɗa sunna da bid'a. Domin abin da yake wajibi shine tantancewa, at-tamyiz baina sunnati wal bid'a, wajibi ne a tantance tsakanin sunna da bid'a, a daina cakuɗa su. Wajibi ne a tantance tsakanin sunna da bid'a, a kuma san cewa sunna ita ce sunna, bid'a ita ce bid'a. Sunna ita ce abin da aka yi umarni a bi, amma ba inda aka yi umarni cewa a bi bid'a. To, dole a raba su. Masu ƙoƙarin halatta bid'a su ce akwai mai kyau daga ciki, dole sai sun janye wannan fahimta tasu. Haka kuma waɗanda suke ƙoƙarin cakuɗa bid'a da sunna su kasa tantance menene bid'a, menene sunna, to suma dole su tashi su nemi ilimi da zai bambance musu tsakanin sunna da bid'a. To, mun yi karatu akan wannan har muka zo inda yake bamu misali akan al'a'immatu salasa, limaman nan guda uku wanda suna daga cikin fuqaha'ul hadis, malamai ne na fiqihu na hadisi, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifa ba a sa shi cikin fuqaha'ul hadis saboda shi ya fi karkata ɓangaren ar-ra'i, shi yasa ake kiran su ahlul ra'i. Amma idan aka ce fuqaha'ul hadis ana nufin Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Allah ya ji kansu da rahama baki daya. To, ya ba mu misali da Imam Malik cewa ya zo ya karantar da sunna, ya kuma yi fada da bid'a, ya zargi 'yan bid'a, ya umarni cewa a ƙaurace musu, har ma a yi musu uquba idan ba su daina yin wannan bid'ar ba, a yi musu uquba akan wannan. Daga cikin waɗanda ya faɗa da su shi Imam Malik su ne Jahmiya, wanda su ne suka fara bayyana a ƙarni na uku a lokacin su Imam Malik. To, ya yi faɗa da su. Bayan wucewarsa, almajiransa da suka biyo bayansa sai zama albasa ba ta yi hannun uwa ba, sai zama abinda Imam Malik din yayin fada da shi sai suka rungume shi har ma kuma suke ganin duk wanda ba bai bi wannan abin da su suke kai ba to shi ya zama dan bid'a irin zargin da Imam Malik yake ma dan bid'a shi suke masa to haka shi ma Imam Shafi abinda ya faru da shi kenan yana daga cikin mafi girman malamai da suka yi zargi ga ahlul kalam mutanen da suke suna daga cikin yan bid'a na ahlul kalam yayi hani game da wannan ya mayar da duk wanda ya riko da wannan hanyar to ya fita daga sunna baya tare da sunna to amma da yawa daga cikin almajiransa da suka bi baya sai suka tafi akan akasin abinda Imam Shafi'i ya tafi akai har suka mayar da al-kalam din wanda Imam Shafi'i ya ta zargin sa suka mayar da shi shine sunna su kuma usulun na addini wanda ya wajaba a kudurce su a zuciya a yadda da su sai suka mayar da wanda suke riko da su su ne suke kan bid'a hatta su Imam Shafi'i din duka kenan suna tare da yan bid'a a wajen su kuma suna danganta kansu da su amma kuma sai suka yi watsi da abinda suka dora mutane akai suka mayar da abinda alqur'ani da sunna suke wajabtawa wanda Imam Shafi'i yazo yayi beshi ya tabbatar da shi ya tafi akai suka mayar da shi shine bid'a wanda ya kamata a yi wa mai riko da su hukuma to ina ga an daidai wannan muka tsaya sai al-thalith na uku yace annal imama ahmad fi amrihi bi ittiba'i sunnah yace shi ma imamu ahmad bin hanbal a cikin umurni da yayi a wajen bin sunnah a cikin abin da yayi na umurni game da bin sunnah wa ma'rifatihi biha da kuma masaniyar shi ilimi da yake da shi game da ita sunnah ولزومه لها دكما لزوم ترديه متى إتى سنة ونهيه عن البدء دكما هن سجم بدؤه وزمه لها ولأهلها دا أبن دي يتين نظر جن بدء دا متى نند سكي ركو دا إتى وقوبته لأهلها دا أقوبة دي يتين قوات أن سكا أيكة تاتا وان دا أيكة بدء زي مسا أقوبة زي حكم تاشي دا ولنوئين أقوبة بالحال التي لا تخفى yace wannan yana wato cikin halin da ba a boye yake ba wani abu ne da ya faru a halin da ba a boye ba abu ne da yake fili a wajen kowa shi Imam Ahmad bin Hanbal bayan yayi ukuba ga wasu daga cikin yan bid'a shi ma kansa ya samu kansa a cikin ukuba saboda sunna ya samu kansa a cikin ukuba sakamakon yayi daidai da wasu sarakuna da suka rungumi bid'a ta ahlul kalam ta mu'tazilanci suka so su cinye sa kowa kuma sai ya bi wannan aqidar Imam Ahmad bin Hanbal yana daga cikin waɗanda suka kafe akan sunna aka yi ta'azantar da shi ana masa hukubobi iri-iri har zuwa lokacin da Allah ya tseratar da shi yayi hakuri akan wannan sunnar duk da azantarwar da ake masa wasu ma sun rasa ransu akan wannan amma shi ya dage har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi har yasa ake masa laqabi da Imam Ahli Sunna wal Jamaa to wannan abu ne da ba a boye ba irin gwagwarmayar da Imam Ahmad yayi wajen tabbatar da sunna da kuma fada da bid'a to Ibn Taymiyyah yace sunna inna katiran mimma nassa huwa ala annahu min al bid'i allati yuzammu ahluha sara ba'du atba'ihi ya'taqidu anna dhalika min as sunnah yace sannan kuma da yawa daga cikin abinda shi Imam Ahmad din ya nassanta a kansa akan cewa wannan yana daga cikin bid'a yana daga cikin bid'a wanda ya kamata a zargi masu yin ta ya nassanta akan wannan yace abu kaza 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 bid'a ne wanda ya kamata a zargi masu aikata shi sara ba'du atba'ihi wannan wayar adam ya ne za a yi mata sara ba'du atba'ihi karatu maganan tana dawo ma juya ta takallicin sara ba'du atba'ihi ita ce sai wasu daga cikin mabiyansa suka juya suka koma ya taqidu anna dhalika min as-sunnah suke kudurce cewa wannan yana daga cikin sunnah abinda Imam Malik ya nassanta akan cewa bid'a ne da ya kamata a zargi masu aikata shi mabiyansa da suka biyo baya sai suka riƙe suka riƙi wannan a matsayin cewa sunna ne, suka kudurce shi a matsayin cewa yana daga cikin sunna. Wa inna allazi yuzammu man khalafa zalik, ko kuma wa anna allazi yuzammu man khalafa zalik, suka tafi akan cewa wanda ya dace a zarga shine duk wanda ya saba wa wannan, duk wanda ya saba wa wannan to shine ya dace a zarga. Kaga sun saba wa Imamu Ahmad, shi yace masu ruko da wannan abun sune ƴan bid'a da ya kamata a zarge su. Su kuma da suka biyo baya sai suka rike shi a matsayin shine sunna, irin wanda ya kamata a zargi duk wanda ya saba masa. Sai yace mislu kalamihi fi mas'alatul qur'ani fi mawadi', to na Ibn Taymiyyah sai ba da misali yace misalin maganar Ahmad bin Hanbal fi mas'alatul qur'an, dangante da mas'ala ta alqur'ani fi mawadi' a gurere da yawa. Minha, daga cikin maganganun da ya game da qur'ani, tabdi'uhu liman qala lafzi bil qur'ani ghayru makhluq, to babu Ahmad bin Hanbal ya bid'antar da dukkan wanda yace lafazi na da nake yi dinnan da alqur'ani ba halitta bane, ghayru makhluq, lafazi na ce wannan lafazi, kana karatun qur'ani wannan murya taka ce wannan lafazi na wa bil qur'ani da nake yi ina karanta qur'ani ghayru makhluqin ba halitta bane, yace to wanda ya faɗi haka yayi bid'a, don ba a samu magabata suna faɗar wannan ba, bai kamata kai ka ambaci wannan ba. Wa bi tajhimuhu abinna wa tajhimuhu liman qala makhluqin, haka kuma ya jahamantar da duk wanda yace lafazi na da nake furtawa dinnan da alqur'ani halitta ne, ya mayar da shi yana daga cikin ƴan bid'ar jahamiyya. Kama kore ka ce lafazi na da qur'ani ba halitta bane, a wajen Imam Ahmad bin Hanbal fadar haka bid'a ne, ce lafazi na da nake yi dinnan da karatun alqur'ani wannan lafazin ba halitta bane, yace fadar haka bid'a ne. Wanda kuma yace lafazin sa da qur'ani halitta ne, sai ya mayar da shi bajahami, wanda yake bin bid'ar jahamiyya. Wannan abinda Imam Ahmad bin Hanbal ya nassanta a kai kenan. To sai Ibn Taymiyyah yace summa inna min ashabihi man ja'ala ma badda'ahu al-Imam Ahmad huwa sunnah, yace sannan kuma sai aka samu daga cikin almajiransa shi Ahmad bin Hanbal, man ja'ala ma badda'ahu al-Imam Ahmad huwa sunnah, wanda ya sanya abin nan da Imam Ahmad bin Hanbal ya bid'antar da shi sai ya mayar da shi wannan abin shine sunna cikin almajiransa. Yace fatarahum, to sai kaga irin wa'annan yahkumuna ala ma huwa min sifatil abd, sai kaga suna yin hukunci akan abin da yake yana daga cikin sifofin bawa, sai su rika yin hukunci akan wannan ka alfazihim wa aswatihim wa ghairi zalik, kamar lafazin su ce wannan lafazi nawa halitta ne, ko wannan lafazin nawa ba halitta bane, wa aswatihim ko sautittukan su, wa ghairi zalika da wani wannan, sai ka samu suna yin hukunci akan irin wannan bi annahu ghayru makhluq, cewa ai wannan abun ba halitta bane. Alhali Ahmad bin Hanbal yace fadar haka bid'a ne, amma kuma sai kaga su kuma suna yin hukunci akan wannan, har ma suna cewa ba halitta bane, bal yaquluna huwa qadimun, bal su rika cewa wannan lafazin da dadde ne, qadim ne, wato da dadde ne wanda ba halitta ba. Wannan kaga duka yana daga cikin abinda aka yi tayi na saba wa innan magabatan. Summa innahum yubaddi'una man la yaqulu bidhalik, sannan kuma su yi ta bid'antar da duk wanda baya faɗar haka. Wa yahkumuna fi ha'ula'i bima qalahu Ahmad fil mubtadi'a, su rika yi wa irin wa innan hukunci da irin abinda Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa game da ƴan bid'a. Wa huwa fihim alhali, shi yana daga cikin su su ƴan bid'a, sai rika yin hukunci game da wa'annan duk wanda ya saba masa dinnan, bai faɗi abin da shi yake faɗa dinnan ba, bai yadda abin da yake faɗa ba, ya saba masa, sai ya masa hukunci da cewa dan bid'a ne, irin hukuncin da Ahmad bin Hanbal yake wa dan bid'a, to irin hukuncin zai dauko shi ma ya masa. Wa huwa fihim alhali, kuma shi yana cikin su. Yace wa kadhalika ma asbatahu Ahmad, haka kuma abinda shi Ahmad din ya tabbatar min as-sifati na sifofi allati ja'at biha al-athar sifofi wadanda aka samu asar da yawa sun zo da su al-Qur'ani sunna da sauran su duk an samu sun zo da irin wa'annan sifofin wattafaqa alaiha salaf salaf sun yi ittifaki akai ka sifatin fi'liya kamar sifofi na aiki sifofi na aiki sifatun fi'liya akwai asifatun zatiya akwai kuma asifat al-fi'liya sai ce min al-istiwa daga sifofi irin sifofi na istiwa'i daidaiton ubangiji akan al-arshi wan nuzul da saukowar ubangiji zuwa sama ta duniya a kowane sulusun dare na karshe wal maji da zuwa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wattakallumi idha sha'a da yin magana idan ya ga dama Allah yakan yi magana a lokacin da ya ga dama wa ghairi dhalika da wannan irin wannan sifofin duk Ahmad bin Hanbal ya tabbatar da su asar sun zo da su salaf sun yi ittifaki akan su to su mabiyan nashi ko basu da'awar bin sa cewa su ɗan mazhabar sa ne fa yunkiruna dhalik sai su yi inkarin wannan bi za'ami anna al-hawaditha la taqullu bihi dariyawar cewa al-hawadith fararrun abubuwa ba sa tattaruwa a tattare da ubangiji dan bid'ar karamiyya da sauransu suna kiran wannan hululul hawadis idan kace Allah yana magana kuma idan kace Allah yana daidaita akan arshi ko yana saukowa sama ta duniya suna kiran wannan hululul hawadis tattaruwar al-hawadis fararrun abubuwa a tattare da zatin ubangiji sai su bada misali su ce misalin wannan kamar kace wata sifa ta ƙaru ko ta faru a tattare da ubangiji wanda ba ta tare da shi a baya ya ce mislu an tahdusa sifatul kalami ce misali ka ce sifar magana ta faru daga Allah suna ba da misali ne su ce misali yadda za ka sanya za a yi a ce wata sifa ta ƙaru kamar Allah ya samu wata ƙirƙirarriyar sifa tare da shi to misalin wannan suka ce kamar ka ce Allah ya yi magana bayan a da shi ba mai magana ba ne sai yanzu kuma sai ya yi magana sai waye gari mai magana bayan da shi ba mai magana ba ne to suka ce to yanzu ka ga wannan maganar da ka ce ya yi bayan da bai yi ta ba sai yanzu kenan ka ba shi wata ƙirƙirarriyar sifa da ta ƙaru a tare da shi to suka ce shi kuma Allah hakan ba ta faruwa da shi sifofin Allah dukkaninsu daɗaɗɗu ne ba wata sifa sabuwa da za ta faru a tattare da Ubangiji da haka su suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala baya yin magana a lokacin da ya so ga wanda ya so kamar yadda ahlus sunna suke da wannan aqida cewa suke hazihi sifatun hadasat fi zatillahi wa lam takun mawjuda min qabl su ce ai wannan sifa ce da ta kirkiro a cikin baya cikin littafin wannan yana faɗar aqidansu ne suna cewa ai wannan sifar da ka faɗa kace Allah yana saukowa ko Allah yana zuwa ko Allah ya yi magana sace ai wannan sifa ce hadasat fi zatillah wata sifa ce da ta ƙaru ta faru a cikin zatin Allah walam takun mawjuda min qabl wanda a baya babu ita kenan kace Allah akwai wani abu hadisi da yake sauka a tattare da shi to sai su kore wannan to cikin mabiya Ahmad bin Hanbal an samu masu wannan aqida wanda suke inkarin wa'annan sifofi sifata al-istiwa wan nuzul wal maji wa takallum da sauransu bi za'ami anna al-hawadith la taqullu bihi dariyawar cewa ai wato al-hawadith la taqullu bihi kirkirarren sifofi ba sa tattaruwa a cikin zatin sa ba sa faruwa a tare da zatin sa wa yaj'aluna zalika bid'atan sai su mai da duk wanda ya faɗi haka to yayi bid'a duk wanda ya faɗi haka to ya zama dan bid'a wa yahkumuna ala ashabihi bima hakama bihi ahmad fi ahli al-bid'a fi ahli al-bid'a to sai su yi masa hukunci ko su yi hukunci akan masu wannan aqidar da irin abin da Ahmad bin Hanbal ya yi hukunci akan yan bid'a wa hum min ahli al-bid'a alhali kuma su suna daga cikin yan bid'a duk abin da suka faɗa kansu zai koma. Abinda Quraishawa suke zagin manzo Allah su ce masa muzamman, shi kuma Allah yana tsarkake shi, shi kuma sunansa Muhammad, sai su yi zagin, sai zagin ya koma kansu. In suka ce Allah ya tsine wa 'yan bid'a a kansu, zagin zai koma. Alhali saboda su suna daga cikin 'yan bid'a, allazi zammahum Ahmad, wanda Imam Ahmad ya zarge su, la ulaika wanda za'iru wace la ulaika, ba wai waɗancan ba, ba waɗancan ne 'yan bid'ar ba, su su ne 'yan bid'ar. Shi zargin da suke wa 'yan bid'a kansu suke zargi, ba waɗancan da suke da suke tabbatar da sifar da salaf, sifofin da salaf suka tabbatar ba. Sai ce wani za'iru haza kasiratun, to ire-iren wannan suna nan da yawa. Sai wanda zaka samu albasa ba ta yi halin ruwa ba. To wannan dai ya nuna maka inda aka samu matsala, tushe inda aka fara sabawa wa'innan, kana kokarin danganta kanka da shi, amma kuma kana saba masa. Sannan kuma abin da yake da shi na i'tiqadi akan dan bid'a, kuma kai shi kake da shi cewa eh haka ne, dan bid'a ya kamata a zarge shi, dan bid'a ya kamata a hore shi, dan bid'a ya kamata a masa a kaurace masa ayi kaza, ya yarda da wannan. Amma kuma yanzu duk ya saba wa abin da shi Ahmad bin Hanbal ko Imam Malik ko Imam Shafi'i suka tafi a kai. Ibn Tayyib ya ce balqad abanna yuhki an wahidin min a'immatihi, ko yuhka balqad yuhka an wahidin min a'immatihi, ana hakaitowa daga wani daga cikin jagororin su, ana hakaito ijma'al muslimi, ana hakaito ijma'i na musulmi, ala anna alhawadisa la tahullu bi dhatihi, cewa alhawadis la tahullu bi dhatihi, kirkirarrun sufofi ba sa wato sauka a cikin zatin Ubangiji, ba sa haduwa da zatin Ubangiji. Wato nan yafki zai fi zama balqad yafki ala wahidin, shi ne waccan aqidar, yana hakaitowa daga sama da daya daga cikin jagorori na musulunci, yana hakaito daga sama da mutum ɗaya, wani da wani da wani duka sun yi ijma'i, kad yuhki an wahidin min a'immatihim ijma'al muslimin, yana hakaitowa daga sama da ɗaya daga cikin jagororin su, su ba su irin wannan aqidar, masu irin wannan aqidar da ta saba wa Ahmad bin Hanbal, suna da jagorori akan aqidar. To sai ya hakaito daga sama da ɗaya bayan ya faɗi abin da ya faɗa na irin bid'o'in da suka saba wa Ahmad bin Hanbal, to sai ya hakaito daga sama da mutum ɗaya daga cikin jagororin su, ya hakaito ijma'in musulmi, cewa ai musulmi sun yi ijma'i, malam wane yace musulmi sun yi ijma'i, ala anna alhawadisa la tahullu bi dhatihi, akan cewa sifofi wato fararrun sifofi ba sa sauka a zatinsa, ma'ana sifatul kalam, wato kore sifofi a sifatul fi'liya. Sai ya hakaito cewa wana ma ya hakaito ijma'i akan cewa sifatul kamal a sifatul abanna alfi'liya, sifofi na aiki, Allah yana yin aiki a lokacin da yaso, yana magana a lokacin da yaso, yana sauka yanda yaso, da kaifiyar da yaso. To ai an hakaito ijma'i daga musulmi akan cewa wa'annan a wannan abu ne da baya faruwa. Me yasa yake kawo wannan? Liyanfi bidhalika ma nassa Ahmad wa sa'iru al-a'immati alayh, domin ya kore da wannan da'awa tashi cewa musulmi sun yi ijma'i. To zai hakaito wannan ijma'in domin ya kore abinda Ahmad dan Hanbali ya nassanta, wa sa'iru al-a'imma alayh, da kuma sauran a'imma akan wannan. Min annahu yatakallamu idha sha'a, abinda Ahmad ya nassanta da sauran a'imma irin su Malik, irin su Shafi'i da sauran su, cewa Allah yana magana idza sha'a, idan ya so Allah, in ya ga dama sai ya magana a lokacin da ya so. Wa min hadhihi al-af'al al-muta'alliqa bi mashi'atihi, haka sun tabbatar da wa'innan ayyuka da suke da alaka da mashi'ar Ubangiji, duk sun tabbatar da su ayyuka da suke da alaka da mashi'ar Ubangiji, yayi halitta a lokacin da ya so, yayi magana a lokacin da ya so, yayi fushi a lokacin da ya so, yayi rahama a lokacin da ya so, duk sun tabbatar da wannan. To shi sai hakaito ijma'i akan cewa ai malama da wane da wane sun ce musulmi sun yi ijma'i akan haka, baya faruwa. Ibn Taymiyyah ya ce wa ma'lumun alhali abane sananne anna naqla al-ijma ala khilaf nususihi wa nususi al-a'imma min ablagh ma yakun. Yake cewa yana daga cikin abin da yake sananne naqaltu ijma'i akan sabanin nassoshin sa shi ijma'i wa nususi al-a'imma alaqaltu ijma'i akan sabanin nusus na a'imma kawai ka shata ka fada min ablagh ma yakun, yana cikin mafi makurar abin da yake kasancewa, ma'ana yana daga cikin makurar abin da yake kasancewa wato kuskure ne. Wa hadha ka naqli ghayri wahid min al-muttasifina fi al-ilm ijma' al-muslimin, yace wannan kuma kaman naqaltuwar fiye da mutun daya daga cikin wadanda ake sifatawa da ilimi sai ka samu suna naqaltu ijma'in muslimi, mutun ne ana sifata shi da ilimi amma sai kaga yana naqaltu ijma'in muslimi akan wata mas'ala in ya fada ban sai ci an yi ijma'i. Da yawa daga cikin malaman ilimi suna yin wannan, sai na kanto ijma'i ala khilafi nususir rasul sallama akan sabanin nasoshin manzon Allah, sai na kanto ijma'in da ya saba wa nassi, ci an yi ijma'i kuma saka ga wannan ijma'in ya saba wa nassi, yace wa hadhihi almawadi'u min zalika aida, to ire iren wannan gure dai yana daga cikin irin wannan shi ba, sai na kanto ijma'i akan korewa Allah sifatul fi'liya alhali kuma kore su din ya saba wa nassi. فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي تبص نصو شيء إمام أحمد بن حنبل دكما صورا جاغور من مسلمين سنداتي بنصو شيء من زن الله صلى الله عليه وسلم من زن الله الله نيجي الرحمن على الأرش استوى الله نيجي وجاء ربك والملك صفا صفا الله نيجي ينزل ربك yanzulu rabbuka ila sama'id dunya aga wan manzo Allah ne ya faɗi wannan ko a hadisi ubangijinka yana sauka a saman wato ya dawo sama ta duniya idan dare ya rage sulusun dare na ƙarshe. Haka magana din al-kalam wa kallama Allah Musa taklima aduwa ne nusus ne ko a samu hadisi ingantacce ko a samu aya ta Qur'ani, to kaga akan su ne maganan Ahmad ibn Hanbal ta ginu, a kansu ne maganan Imam Malik aka tambaye shi kaifa stawa ta al-siwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a, akan wannan nassi maganan Imam Malik ta ginu. Haka duk maganganun su suna ginuwa ne akan nusus, su kuma sai su saba ma wannan kuma su yi da'awar ijma'in da ya saba ma wannan nusus kin, to kaga wannan kuskure ne, yana da cikin mafi makurar abin da yake kasancewa kuskure kuma yake mutane ga sabani kuma ya raba mutane da istiqama. Dan mun fahimci wannan sai ce to faslun, shi ma ga wani fasali nan mai tahqiqin littafi yace fi zammil jadli bi ghairi ilm, fasalin zai zo ne a cikin zargin jayayya ba tare da ilimi ba. Wannan fasali ne wanda yake da muhimmanci sosai, zai yi magana akan zargin aljadal jayayya bighayri ilm ba tare da ilimi ba. Menene abin da ake cewa al ilm? Malam zai kawo ayoyi da za su bayyana mana menene ilimi. Shin hankali yana zama ilimi? Hankali yana daga cikin sultan da Allah ta'ala ya ce alladhina yajibuna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum, hankali yana daga cikin sultan? Balantana ka dogara da hankali, sauran abubuwa da ake dogara da su irin mafalki da sauransu ake dogara har ana jayayya game da abin da ya zo na shari'a da hankali, ko ana jayayya da mafarki, shin waɗannan suna daga cikin sultan? Akan wannan zai yi magana. Idan har za ka yi jayayya dole ta zama bi sultan, ka yi jayayya da hujja, ka yi jayayya da dalili. Idan ka yi jayayya da dalili to wannan ba za a zarge ka ba, ko da ya kasance kana kan kuskure ne, to idan kuskuren ka ya bayyana gare ka shikenan sai ka dauki kuskuren ka. Amma ka zo kana jayayya ba sultan, abinda kake kokarin kafa hujja da shi ba sultan bane, ba dalili bane da yazo maka daga Allah, ba hadisi bane na manzon Allah, to wannan abun zargi ne. Yace ai a hankalce ma kaza kaza kaza, kuma so kake ka rushe wani abu da yazo a shari'a ga aya ga hadisi akai, amma sai ka ce a hankalce ma kaza, hankali ma bai yadda da wannan ba, wani abu da shari'a ta zo ta tabbatar, aya ta tabbatar, hadisi ya tabbatar sai kace hankali bai yadda da shi ba, hankali baya karban sa, kana kokarin ka rushe shi da me, da hankali. Shin hankali sun fahim ne? To dole mu fahimci wannan. To ana zargin masu jayayya, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi masu jayayya ba da ilimi ba, masu jayayya ba da sultan ba. Yace qauluhu ta'ala, Allah ta'ala yace alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum kabura maqtan inda llahi wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u llahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Suratul Ghafir ayat 35. Yace alladhina yujadiluna fi ayati llahi, wa innan da suke yin ja'inja, suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah, ayar Allah ko hadisin manzo Allah, su riƙa jayayya da ita, bi ghairi sultanin atahu, ba tare da wani dalili wata hujja da ta zo musu ba. Can gaba Ibn Taymiyyah zai fassara mana menene sultan, ba tare da wata hujja ko wani dalili da ya zo musu ba. Allah yake kabura maqtan inda Allah, wannan ya girmama, ya zama babban abin kyama a wajen Allah. Wa inda alladhina amanu, kuma babban abin kyama ne a wajen masu imani. A lokaci za ka yi jayayya da ni da hankali kawai, ba da sultan ba, abin ki ne a wajen Allah, abin ki ne a wajen mu'mini. Sai Allah ce kadhalika, to kamar haka ne, yanda kaga Allah ya shafe zukatan wa'annan, ya shafe zukatan wa'annan, sun dawo suna jayayya da maganar Allah da ya nassanta a Qur'ani ko ta hanyar annabinsa a hadisi ingantacce, su suna jayayya da ita da wani abin da yake ba Qur'anin ba, ba hadisin ba, wani abu ne can da man za su dauko da shi, za su riga kafa hujja. Yadda kaga Allah ya shafe zukatansu, to kamar haka ne, yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, Allah yake shafewa akan dukkan zuciya ta mai girman kai jabbar, wanda yake kangararre. Duk mutumin da yake mai girman kai kangararre, to haka Allah yake shafe zuciyarsa. Wani ya nuna ashe girman kai da kangara shi ne kai su zuwa ga wancan abin da suke yi na jayayya da ayoyin Allah ba tare da dalili ba. Yace ba'da qawlihi ta'ala, wannan ayar Allah ya faɗe ta ne bayan faɗin sa ta'ala, wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaykum misla yawm al-ahzab, wa qala allazi amana, kuma wannan da yayi imani sai yace ya qaumi, ya ku mutane na, inni akhafu alaykum misla yawm al-ahzab, ni ina ji muku tsoro misalin irin ranar da ta samu kungiyoyi da suka gabata, al'ummomi da suka gabata, ranakun da suka same su na azaba da musibu, ina jin tsoron irin wannan ya same ku. Ya ci gaba da musu gargadi ila qaulihi, har zuwa fadin sa, wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati, kuma hakika annabi yusuf ya zo muku daga can farko da hujjoji, haka hujja ake bukata, ya zo muku da hujjoji daga Allah, ya zo muku da sultan daga Allah, sultan din shine al bayyinat din, ya zo muku da hujjoji daga Allah, amma fa ma zuntum fi shakkin mimma ja'akum bihi, buku gushe ba kuna cikin shakka da kokonto daga cikin abin da yazo muku da shi. Wannan kaga su abin da ya fantar da su shakka da kokonto, sabanin wadancan su ko me ya kangarar da su, me ya zamar da su girman kai da kangara, wa'annan su kuma shakka da kokonto, buku gushe ba kuna cikin shakka da kokonto daga abin da annabi Yusuf yazo muku da su, yazo muku da shi, hatta iza halaka, har sai da ya bar duniya, har sai da Allah ya karbi rayuwarsa, kuntum, sai kuka ce lan yab'asallahu min ba'dihi rasula, to Allah ba zai taba aiko wani manzo ba daga bayansa. Suratul Ghafir aya ta 34, aya da take kafin waccan ta farko da muka karanta, Ibn Taymiyyah yake yukhawifuhum bi misli uqubati llahi fi dunya, kaga shi wannan mu'minin da Allah yake wa qala allazi amana, ana kiransa mu'minu ali fir'aun, yana tsoratar da su da misali uqubatin lahi fi duniya, da misalin irin uqubobin Allah da yayi wa kafirai a duniya, uqubobin Allah da yayi su a duniya, lil umamil kafira qablahum, ga al'ummomin da suka kafirce kafin su, kafin mutanen da yake wa gargadi a lokacin. To yana tunatar da su uqubobi da Allah yayi a duniyan nan ga al'ummomin da suka gabace su, wa khawwafahum mimma yakunu yawm alqiyama, ya kuma tsoratar da su daga abin da zai kasance a ranar gobe kiyama idan ba su tuba ba. Wa hadha fihi bayanu ikhbarihi bi yawm alqiyama, to sai zama wannan a cikin sa akwai bayanin bayar da labarin sa game da alqiyama. Mu'min, wannan mu'minin yana sanar da su labarin zuwan alqiyama. وهو من من آمن بموسى الهالي كما شيئنا دا كتكين وان بسك إيماني دا أمي موسى كما قد قررناه في غير هذا الموضع كبريان دا حقيقة من تبتد وانا قرن دا باوانا با شوهينا دا كتكين وان بسك إيماني دا أمي موسى أن جميع الرسل cewa dukkanin manzanni ko kuma abinda suka tabbatar a gurin da ba wannan ba shi Ibn Taymiyyah yana da alaka da abinda zai zo yace kamar yanda muka tabbatar da shi shine zuwan tashin alkiyama zuwan tashin alkiyama annabi Musa yayi imani da zuwan tashin alkiyama ya bayar da labari game da zuwan tashin alkiyama me yasa saboda ga wani da yayi imani da annabi Musa yana yi wa mutanansa gargadi da zuwan tashin alkiyama wanda yana annabi Musa ya bayar da labari game da me game da zuwan tashin kiyama kamar da wannan mun tabbatar da shi a gure da dama anna jami'ar rusuli cewa dukkanin manzanni akhbarat bi yawmil qiyama sun bayar da labari game da zuwan alkiyama dukkan manzanni khilafu ma tazumu tawa'if min al-falasifa wa ahli al-kalam yace sabanin abinda wata tawaga daga cikin ahli al-kalam da kuma yan falsafa suke riyawa cewa annal ma'ad al-jismaniyya lam yukhbir bihi illa Muhammad wa Isa wa nahwu zalik cewa makomar gangar jiki cewa alkiyama za ta tsaya a tashi mutun da gangar jikinsa galiban wasu al'ummomi da suka yadda da akwai wata rayuwa bayan mutuwa su sun yadda da rayuwar ruhin ne kawai ruhin ne zai ci gaba da rayuwa ba banda gangar jiki أهل الكلام أقوى ما سوى النام فإنتر أم فلسفة أقوى ما سوى النام فإنتر أما أوجن مسلمي ما سوى إيماني وانده سكي إيماني دا ألا دا منزانسا سوى أبنى سكي إيماني دا شي زا أتاشيما دا مه دا جكون كنم زا أتاشيما دا غنغرجي كم باروهي كتبا زا أداو دا روهي أجكين غنغرجي كم روهي جكين يتاشي تارا دا روهي دونا أجي أي حسابي yace to su wannan yan falsafa din da ahlul kalam suna riya cewa annal ma'ad al-jismaniyya makoma ta gangar jiki cewa za a sake wato dawowa a ci gaba da wata rayuwa tare da gangar jiki suka ce lam yukhbir bihi illa muhammadun cikin annabawa ba wanda ya bayar da labarin sa in man da annabi muhammadu wa isa da annabi isa wa nahwu zalika da abin da ya kama da haka to Ibn Taymiyyah yace ba haka bane wannan ya nuna mana cewa hatta annabi Musa ya ne ya bayar da labari game da zuwan tashin alkiyama ga mu'minu ali fir'aun yana tabbatar yana yi mutanansa gargadi zuwan tashin alkiyama inni akhafu alaikum misal yawmin ahzab abin nan da sauran ina ne muhallu shahid a ciki ko babu qala alladhi amana ya qawmi inni akhafu alaikum مثل يوم الأحزاب ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لم يبعث الله من بعده رسولا إن كان سياق آية دي ينكي وسو آية إن كان دوب سياق آية ذات في إن ديكي موسى قرقني قمدا تاشم الكيامة دي ينكي إشارة جند يكرم تسيك إلى قوله ولقد جاءكم إن كان جاءك لسياق zaka ga inda yema mutanansa gargadi game da zuwan tashin alkiyama shi da yace summa qala almu'min sannan sai wannan mu'mini yace wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati haqiqa nabi yusuf daga can farko ya ga muku da hujjoji bayyanannu kafin zuwa annabi musa fama zintum fi shakkin mimma ja'akum bih buku gushe ba cikin shakka daga abin da ya zo muku da shi hatta idha halaka har sai da ya rasu kuntum kuka ce lan yab'as Allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai aiko wani manzo a bayan sa ba Allah yace kazalika to kabar haka ne udullahu man huwa musrifun murtab Allah yake batar da duk wanda ya kasance mai yawan banna ne shi murtabun mai yawan shakka da kokonto kaga sun yi jayayya bayan annabi Musa abinda ya zo da hujjoji bayyanannu kuma suka zo suna jayayya babu hujja to jayayya babu hujja abinda yake janyo su ko kangarewa da girman kai ko kuma mai ko kuma shakka da kokonto to duk wanda ya kasance yana da shakka da kokonto akan hujjojin da annabawa suka zo da su yana shakkar su yana kokonton su to zaka samu ya yana ja'in ja da su da tunanin kwakwalwarsa ko da ba irin wannan sai zama yana jayayya ba da ilimi ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah ce li'anna ar-raiba adamun ilmi, saboda shakka da kokonto rashin ilimi ne, adamun ilmi ne. Duk da wannan akwai gyara akan cewa ar-raibu sai da ka kira shi adamul yaqin, amma za ka ce masa adamun ilmi. Adamul ilmi shine al-jahl, al-jahl shine adamul ilmi, amma ar-raibu sai da ka ce kira shi adamul yaqin, rashin samun yaqini akan abu, karka taraddudi akan abu. To kaga kokonto rashin samun yaqini ne, wa hadhihi halu ahli ad-dalal, wanda kuma rashin samun yaqini akan abin da annabawa suka zo da shi hali ne na ma'abuta bata, hali ne na batattun mutane, kasa gamsuwa, kasa samun yaqini game da abin da annabawa suka zo da shi, wannan hali ne na batattun mutane. Wa qala hunaka, yace to a can ayar farko da muka karanta, aya ta 35, Allah cewa kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, kamar haka ne Allah yake shafewa akan zuciyar dukkan wani mai girman kai kangararre. لانه اخبر بجدالهم في ايات الله بغير سلطان اتاه, saboda shi Allah ya bada labari game da jayayyar su a cikin ayoyin Allah ba tare da wani hujja da yazo musu ba. Wa hadhihi halul mutakallimin bighairi ilmi, to wannan shine halin duk wanda zai yi magana a cikin ayoyin Allah ba da ilimi ba, to wannan shine halin sa, wannan shine halin duk wanda zai yi magana game da ayoyin Allah ba tare da ilimi, ba tare da hujja ba. Wato kaga nan yana suka game da halin ahlul kalam kenan, ahlul kalam. Me yasa yake wannan? Yana yi li talabil ulu wal fasad, saboda mai neman daukaka da kuma mai neman fasadi. Ahlul kalam suna daga cikin mutanen da suka aka same su a wani zamani, bayyanan su ya fara a farko-farkon karni na uku, sun daga karni na uku a suka kunno kai, kuma wannan aqida tasu ta samo asali ne daga yan falsafar Yunan, daga rubuce-rubuce na falsafar mutanen Yunan, irin su Aristo, irin su Aflatun. Shi Aristo da Aflatun sun yi rubuce-rubuce game da hankali, ingancin hankali, da abinda hankali yake riska, da abinda zaka gano shi da hankali, da abinda yake akwai shi a hankalce, da wanda babu shi. Sun yi rubuce da wannan, suna kiransa al-hikma da larabci, da sunan da suke musu, suna kiransa al-hikma, suna kiransa hikima. Sannan akwai Aflatun, shi Aflatun da ya biyo, da yake ya biyo bayan su, shi kuma ya rubuce shi ma akan abin da ya shafi hankali, amma ba bangaren abin da ya shafi al-aqdiyat ba, bangaren al-amaliyat. Su wa'annan bangaren aqida nan suka yi rubuce-rubucen su, amma shi Aflatun ko Aflatun shi ya yi rubuce-rubuce mai bangaren abin da ya shafi tsabtar zuciya, tsabtace zuciya, da yadda za ka wanke zuciyarka, ka tsabtace ta, ka samu zuciya mai kyau, lafiyayya. Akan wannan ya yi rubuce-rubuce. To sai aka samu bangaren Jahmiya da Mu'tazila, to sai suka rungumi littattafan Aristo da su Aflatun wajen abin da ya shafi aqidu, amfani da hankali wajen fahimtar aqidu. Sai suka tabbatar da abin nan da yake rubuce a cikin littattafan su Aristo da Aflatun, suka tabbatar da shi cewa abu ne tabbatacce ne, kuma gaskiya ne wannan. Shi ba kuma abin da Al-Qur'ani ya zo da shi da hadisi shi ma gaskiya ne, amma ya zama mu hada tsakanin su. To wajen hada tsakanin su din ne suka tattaro wasu abubuwa daga can, suka cakuɗa anan. To wannan abin da suka cakuɗa din shi ne aka cewa al-kalam, kutsawa cikin ayoyin Allah da hankali. To sai ake kiransu ahlul kalam, shine abin da ake cewa al-kalam din, wani cakudawa da suka yi tsakanin abin da suka fahimto daga waɗancan rubuce-rubuce na ƴan falsafar Yunan, suka kuma cakuda da abin da suke gani a nan cikin Al-Qur'ani da Sunna. To abin da ya ci karo da hankali, ko hankalinsu bai fahimce shi ba, ko kaza ko kaza, sai su gina akan wata fahimta daga waɗancan littattafan. To sai su faɗi aqidar su akan wannan abu, ko su kore ko su tabbatar. To sai ake kiransu ahlul kalam. To daga nan ne aka samu aqidar Jahmiya da Mu'tazila da masu koyi da su. Su kuma bangaren su irin su Ibn Arabi, irin su Ibn Saba'in, irin su Al-Faradi, Ibn Al-Farid, ba Faradi ba, Ibn Al-Farid, su kuma suka dauki bangaren waɗancan rubuce-rubuce da waɗancan suka yi ɓangaren mai tsabtar zuciya, tsabtace zuciya, abinda ya shafi suluki da gyara zuciya da kaza da kaza, sai suka kwashi wannan littattafan suka karanta, su ma kuma sai suka zo suka cakuɗa da abinda ya zo a cikin Alƙur'ani da Sunna. To su ma daga nan sai suka fara fitar da wasu aƙidu irin nasu hulul, aƙida ta hululi, aƙida ta wahdatul wujud, aƙida ta wani zauki, wani kashafi, wani kaza, abubuwa da kace suna ta fara dinnan duk a can suka kwakwaso, sai su ɗauko abin daga can amma sai su canza masa suna, sai su bashi irin sunan da su suke gani, ko su kira shi zauki ko kashafi, ko a ce masa hululi, ko a kira shi fana'i, ai kana jin wani abu fana'i, ko su kira shi fana'i. Duk Ibn Taymiyyah ya yi mana bayanin wannan a littafin Ubudiyya da muka karanta. Su kuma sai suka ɗauki ɓangaren al'amaliyat, waɗancan suka ɗauki ɓangaren al'aqidiyat, Jahmiyya, Mu'tazila, wannan ko suka ɗauki ɓangaren al'amaliyat. To da ya kasance su sun ɗauki ɓangaren abin da ya shafi tsabtar zuciya da gudun duniya da sauransu, to sai aka samu mutane da yawa sun ruku da su, ɗalibansu da almajiransu, kuma sai aka yi ta koyi da su, ana taqlidanci da su, ana ta'assubanci da su, kuma kowa in ya zo ya karanci abin da su suka tabbatar shi kuma sai ya ƙara nashi, wannan in ya zo ya karanci abin da suka tabbatar shi ma sai ya ƙara nashi, har aka kai matakin samun aqidar khatmul walaya, wato shine wato cikanke waliyantaka, kamar yadda ake da khatmul annubuwa, suka kirkiro khatmul walaya, suka kirkiro kaza, abuwa da yawa ga suna. To shine abinda sufanci ya gino akai, wannan ɓangaren na biyu shine abinda sufanci ya gino akai, sufaye waɗannan da zaka ga suna ta jayayya da ayoyin Allah, suna ta jayayya da hadisan manzon Allah, to duk akan wannan sufancin ya gino. To akwai kuma ɓangare na uku, su kuma waɗanda su ɗan falsafa ne, ba a ce musu ahlul kalam, sai da ana kiransu falasifatul islam, su ne irin wanda na kira ɗazu abin nan, wanda na kira ɗazu al-Faradi da Ibn Sina da sauransu, su wanda ba a ce musu ahlul kalam, su ma suna da abubuwansu na kafurci da sauransu a cikin nasu aqidun, duk da suna danganta kansu da musulunci, amma kuma suna da aqidodinsu na kafurci, kamar yadda aka sani wanda yake karanta littattafansu yana ganin wannan. Ibn Taymiyyah ya sha magana akan wannan wajen dar'u ta'arujul aqli wa naql da sauransu. To daga nan ne aka samu wannan matsala ta ƙoƙarin jayayya da ayoyin Allah da me da hankali, sai su gina wata aqida ko su gina wani asali, to akan wannan asalin za su riƙa gina hukunta wato ƙa'idodinsu da dokokinsu, ko da ku an samu wani abu da ya zo a Qur'ani da ya saba wannan asalin, to ba za su yadda da wannan ba, sai dai a yi tawilin Qur'ani yana tawilantuwa, ko kuma a yi tafwidinsa ko wani abu irin wannan, amma ba za su bar wannan abin da suke ganin hankalinsu ya tabbatar musu da shi ba, ko abin da suka fahimce shi a hankalci, suna gabatar da hankali akan nasoshi. Shi ne Ibn Taymiyyah ya maida musu martani akan cewa babu cin karo tsakanin hankali da nasoshi. Mun gane wannan. To shine nan Ibn Taymiyyah yake cewa saboda anan li'annahu akhbara bi hidalihi fi ayati Allahi bi ghairi sultanin atahu, saboda Allah ya bayar da labari game da ja'in jarsu a cikin ayoyin Allah ba tare da wani dalili da ya zo musu ba, ma'ana ba tare da wata hujja ta zo musu daga Allah ba. Yace wa hadha halul mutakallimina bi ghairi, wannan shine halin duk wanda zai magana a cikin ayoyin Allah ba da ilimi ba, bi ghairi sultanin ata, kuma zaka samu in har zaka samu irin wannan ka tara su a gabanka, zaka samu suna yin hakan ne li talabul ulu wal fasad, ko dai dan neman daukaka, ko kuma abin da ya shafi fasadi, su kawo banna irin wanda za su shigo musuluncin da gangan dan su gurbata shi, sai su ta cakuɗa abubuwa da irin wannan abubuwa na hankali dan su gurbata muku musuluncin. Akwai makiya wanda zai shigo musulunci amma ba da niyyar musuluncin da gaske ba, to sai ya dauko irin wannan abubuwa yana cakuɗa muku musuluncin da shi dan ya ruda na rudawa, ya batar da na batarwa, masu karancin tunani da hankali. Yace kama qala fil ayatul ukhra, kamar da Allah ta'ala ya faɗa a aya ta biyu, innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighih fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Duka suratul ghafir, wannan aya ta 56, Allah ya ce innal ladhina yujadiluna fi ayati Allah, lalle wa innan da suke jayayya a cikin ayoyin Allah bi ghairi sultanin atahu ba tare da wani hujja da yazo musu ba in fi sudurihim illa kibrun ba abin da yake cikin zakatansu sai girman kai ma da girman kai kuma yake janyo shi neman girma shi yasa kace girman kai neman girma da daukaka shi kai su ga girman kai suka kiyarda su sallama wa ayoyin suke jayayya da ayoyin Allah babu dalili ma hum bi balighi wanda kuma za su taba isa ga wannan abinda suke nema din na girma da daukakar ba ma hum bi balighi wannan abinda yasa su suke jayayya da ayoyin Ubangiji ba tare da dalili ba ba za su taba cin masa ba ba za su kai gare shi ba ba za su same shi ba dan haka kai fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah ka nemi tsari daga wajen Allah innahu huwas sami'ul basir domin shi Allah shine mai ji wanda yake mai gani wannan ita ma a suratul ghafir duka ayoyin guda biyu suka zo ba wata tsayayya ma mai nisa a tsakanin su yace wali hadha qala fi ha'ula'il mujadilin ji shi yasa Allah ta'ala ya faɗa game da wa'annan masu ja'in jam a cikin wannan ayar yace kabura maqtan indallahi wa indal ladina amanu ya girmama ga zaman abin kiyama a wajen Allah da kuma waɗanda suka yi imani a suratul ghafir aya ta 35 aya ta farko da muka karanta ay kabura maqtuhum ma'ana abin kiyamar su ya girmama au ko kuma kabura hadal maqt wannan abin kiyamar ya girmama au kabura hadal jidal ko kuma wannan ja'in jadin nasu ya girmama wanda wannan shine malamai suka firin jayarwa kabura hadal jidal yace au hadal fi'l kuka ce kuma kabura hadal fi'l wannan aikin nasu ya girmama maqtan a matsayin abin kiyama ay mamqutan ma'ana abin kiyama maqtan masdar ne mamqut din shine ismul maf'ul din ga abin kiyama mamqut abin kiyama ya girmama ga zama abin kiyama kaba qala ta'ala wanda Allah ta'ala ce kabarat kalimatan takhruju min afwahihim ta girmama wato a matsayin kalma wannan abin da suke fada ko wannan aikin nasu ko wannan ababe da suke fada ya girmama a matsayin kalma da take fita daga bakunansu suratul kahfi aya ta 5 wa kama qala ta'ala haka kuma kaman da Allah ta'ala ce bi'sa lizalimina badala cir wato da musanya da ake samu daga azzalumai cir da wannan musanyar cir da shi a matsayin musanya da ake samu daga azzalumai to duka wannan abin da ne zargi ne duka af'alul dhamm ne su kabura su sa'a masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayati llah irin su la habaza irin su bi'sa duka af'al ne na zargi sai yace fa innal makhsusa bil madhi wal dhamm yace to tabbas abinda aka ke banta da yabo ko zargi fi hadhal kitab a wannan littafi wato yana nufin alqur'ani abinda ake ke banta al makhsusu bil madhi wal dhamm ana ya shiga kaida nahwiya da mu haka ibnu taymiya yake ya kada can da kai ya kado nan da kai yace abinda ake ke banta da zargi da yabo ko zargi a littafin alqur'ani kasiran ma yakunu mudmaran yaso da dama yakan zo a matsayin damiri ko ya zama damiri boyayye ko kuma ya zo a matsayin damiri amma hakan yana faruwa idan taqaddama ma yaudu damiru ilayhi idan abinda damirin zai koma zuwa gare shi ya gabata idan an riga an ambaci abinda damirin zai koma zuwa gare shi a baya to idan aka zo aka kawo yabon ko zargin to sai a kawo damiri ba sai an ambaci ismul zahir ba wal madhu yuradu bihi ar-rajul yace dan haka shi yabo ana nufin ar-rajul da shi wato namijin nan da ya aikata kaza kama ta kulu kamar kace ni'ma rajulan zaidu ma dalla da namijin nan zaidu ni'ma rajulan zaidu nan fa'ilin ni'ma mustatir ne taqdiruhu huwa fa'ilin nashi taqdiruhu huwa rajulan din maf'ul din sa ne zaidun shi kuma zai kasance mubtada ne mu'akhkhar mubtada ne zaidu zai zama mubtada ne mu'akhkhar shi kuma jumla ta ni'ma da fi'ili da fa'ilin sai zama fi mahalli raf'in ne khabar na mubtada an gane to haka wa ni'ma rajulan kaga na mubtada din ma an share shi saboda an ambace shi a baya wa ni'ima rajulan ko wa zaidun ni'ima rajulan kaga dan an riga an ambaci zaidun a baya ya an zo ni'ima rajulan ba sai an sake maimaita zaidun din ba sai kai amfani da zamiri kawai mustatir ya wadata to shi abin da ibn taymiya yake fada nan da aka ce bi'sa lil zalimina badala na akwai fa'ilin bi'sa wanda shine huwa mun gane lil zalimina din muta'alliq ne bi badalan din kuma tamyiz din ne tamyizi ne na huwa yace to haka abin yake faruwa abinda ake kebanta da zargi ko yabo to wannan yakan zo wani lokacin a matsayin damiri ko mustatir ko kuma damiri wanda yake ba mustatir ba kaida ce na hawiya ba kowa yake gane ba bari in maza wuce karsa fara bacci wal maqt yuradu bihi nafs al maqt yace shi kuma al maqt kiyayya ko kyama ko kyamatar abu ana nufin da shi ana abinda ake nufi da shi asalin kyamar ita da kanta wa yuradu bihi al manqut sannan kuma ana nufin abin kyamar da shi al manqut abinda ake ki kenan kana yace al maqt kana yace mai al manqut duka ɗaya ne kama fil khalqi kamar a wajen kalmar al khalq wanda za'irihi da makamantansa kana iya cewa al khalq kana cewa al makhluq haka ne kana cewa al khalq kana cewa al makhluq duka yana nufin me halitta al khalq halitta al makhluq halitta al khaliq shine mahalit ina wa dan fahimta yace to duk ana farko kace al maktu ko kace al mamkut wa misluhu qawluhu to misalin irin wannan fadarsa ba da fadar Allah da yace lima taqulu da ma la taf'alu dan ne kuke fadar abin da ba ku aikatawa kabura maqatan inda lai an taqulu ma la taf'alu ya girmama wato kaga nan an buye shi shine akwai damiri mustatir wanda shine huwa ma la taf'alu da nan ai ya riga ya gabata to ya girmama damirin an buye shi mustatir ne ana maqtan da zama abin kiyama inda lai a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ku dora fadar abin da ba ku aikatawa suratul safi aya ta 3 ai kabura mamkutan ya girmama da zama abin kiyama ai kabura maqtuhu maqtan wato kabura maqtuhu maqtan wato kiyamarsa ta girmama da zama abin kiyama wal maqtu shi kuma abin al maqtu ma'anansa al buhdu shadid kiyayya wanda take mai tsanani kiyayya mai tsanani kake abu ki mai tsanani shine al maqtu wa huwa min jinsi al ghadab al munasib li hali haula wanda yana daga cikin jinsin fushi wanda yake dacewa da jinsin wa'annan da ake magana akan su kama qala fil yahudi kaman da Allah ta'ala ya faɗa game da yahudawa taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ce bal taba Allahu alaiha bi kufri Allah ne ya shafi akanta akan zakatansu bi kufrihim saboda kafircin su an-nisa'i aya ta 155 wa qad wasafahum bi nahwi ma wasafa aduwwahum fir'aun sai Allah ya sifata su da kwazankwacin irin abin da ya sifata makiyin su yahudawan fir'auna yahuda ba su da wani maki kamar fir'auna ya ta yanka su haka ya ta kama bazan su yana ta yankawa kaga ba su da maki kamar sa amma irin sifar da Allah ya ba fir'auna ita ya ba su yahudawa bi qawlihi da fadarsa wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'aluna uluwan kabira Allah ya ce sai muka hukunta zuwa ga bani isra'ila a cikin littafi cewa za ku yi banna a ban kasa karo biyu sannan za ku yi nuna girman kai wanda yake mai girma fa wasafahum bil fasad fil ardi wal ulu sai Allah ya sifata su da banna a ban kasa da kuma nuna isa da girman kai kama qala kamar yadda yake inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahliha shi'a yasdifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin ce lalle fir'auna ya kasance mai nuna isa da girman kai a ban kasa da nuna daukaka a ban kasa da fin karfin na kasa waja'ala ahliha shi'a ya mayar da mutanen da suke ban kasa kungiyoyi yastadifu ta'ifatan yarawna wata tawaga minhum daga cikin su yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana raunana wani bangare daga cikin su yana yayyanka ƴaƴan su maza yana kuma raya ƴaƴan su mata innahu kana min al-mufsidin lalle shi ya kasance daga cikin mabannata a suratul qasas da yake can karshen qasas din sai ya ce wa khatama as-sura bi qawlihi sai Allah ya rufe suran gaba ɗaya da fadarsa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Wancan shine gidan lahira, wanda muke sanya shi ga wanda baya nufin daukaka da nuna isa da girman kai a ban kasa, wala fasada kuma baya neman fasadi a ban kasa, daga karshen ƙwarai yana ga masu takawa. To dan duka yana kokarin ya fito maka da ma'anonin abin ne, baya da alaka da inda zai je, inda zai je din babu alaka inda yake son ya je. Amma kuma in ya ci karo da wata gaba, to ba zai barka ba sai ya kawo maka duka abubuwan da zai fito maka da mas'alan afili. To za mu ci gaba, lokacin tsayawa yayi, nan zai zo cewa hadha mimma bayyana qawluhu alladhina yujadiluna, to zai dawo kan maganarsa. Daga nan zai dawo kan maganarsa, ratsan da yayi da mu, yanzu mun dawo kan hanya, in mun dawo darasi mai zuwa za mu tashi daidai wannan gaba insha Allah. Da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kurakurai Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.